Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci sannan mu da haduwa a cikin wani sabon shirin na kowanne gauta da ya saba ka mai sauraro ra'ayi na ƴan siyasa kamar yadda kundin tsarin mulki na 39 ya tanadi. Sunana Adamu Suleiman Muhammad, a wannan lokaci za mu gabatar da shirin tare kuma da abokin aiki
Ibrahim Isa dan uwar Rano, ke fatan an yi juma'a lafiya.
A biyo mu. Ibrahim, barka da juma'a.
To barkanmu dai Malam Adamu.
Ga shehu mun shigo juma'a, mako ya to karshe.
Ai shine fa, mako ya zo karshe kuma ka san kowanne mako sai kaga akwai yanayi na salon yadda siyasa take kayawa da inda bakin yake karkata.
Kaga wannan farkon makon za iya cewa lamarin ya karkata ne da batun yadda al'amuran tsaro yake wakana.
Kware da gaske. Abu ne da kuma za iya cewa kusan dan kullun ne. Ka san yana daukar hankali saboda kamar yadda ƴan hamayya ke fada, an toshe can nan ta balle.
Ana maganin ka ba dai kai yana dada kumbura.
To wannan haka yake. Kaga magana da ake bangaren abin da ya shafi yaki da Boko Haram, an ci nasara, duk wanda ya gani zai ce alhamdulillah, abubuwa sun an samu sassauci. To amma ya kasance ga bangaren ƴan garkuwa da mutanen nan, ƴan bindiga da za a zo a bindige mutane, irin waɗannan abubuwa ga rikicin makiyaya da manoma din nan, kaga duk yana daga cikin abubuwa da suke janyo tashe-tashen hankula, kuma yake ƙara janyo fargaba a zakatan al'ummar ƙasa.
Ka san yana da wannan lamarin ya jawo kace na ce sosai tun bayan da shi shugaban ƙasa ya ba da umarnin cewa za a kai wani hari musamman akan guraren da ake tunani na maboya ne ta su masu wannan tashe-tashen hankula.
Eh to, ai kuma kafin nan ka san sai da aka kai wani hari ne a jihar Niger.
Na'am.
Wanda ya janyo aka samu asarar rayuka da kuma jikkatar mutane da dama. Shine da shugaban kasa din yake jawabi, ai yake yin jaje, yake nuna ma damuwa da mamaki ya akai al'amarin tsaro haka suka lalace. To ka san anan ne yake cewa dole sai an tashi haikan tare da yin umarni kuma ga su jami'an sojin sama cewa dole ne fa ya kamata a je a yi lugudan wuta a farmaki ta sararin samaniya ga maboyar su waɗannan masu garkuwa da mutane din da ƴan bindiga da suke fakewa.
Ka san ko a baya shi ma shugaban majalisar wakilai Femi Bajabe Mila yayi kokarin zama da su kansu manyan shugabannin rundunonin sojoji.
Na'am.
Inda duka dai akan batun yadda za a shawo bakin matsalar wannan batu na tsaro.
Kware da gaske. Kafin ma wannan, shi kansa ai shugaba Muhammadu Buhari kaga ai a baya yayi zama da su, kuma a wannan karan ma ya ƙara yin zaman da su. Dan ko jiya ya gana da su waɗannan jami'ai na masu ruwa da tsaki akan duk abin da ya shafi hukumomin tsaron nan.
To amma dan uwa, ana ta wannan zaman ne domin duk a ga an kawo ƙarshen wannan matsala na tsaro da yake damun ƙasar nan, musamman ma a nan shiyar ta arewa. Amma sai ake ganin komai lamarin har yanzu yana nema ya gagari kwandila.
To ai a shiyar arewan ne fa Adamu, a yau din nan ma aka wayi gari da su waɗannan dai ƴan garkuwa da mutane sun sace dan gidan sarki na sarauta gargajiya fa a jihar Zamfara nan,
wanda kaga har suke neman kuɗin fansa na naira miliyan 40.
Wannan haka yake.
To kaga irin wannan abubuwan musamman a wannan yankunan, akwai lokacin da aka ce har ta kai ta kawo waɗanda suke irin ruru haka, masu ƙaramin ƙarfi, su kansu an kai matakin da su kansu ana iya garkuwa da su.
Wannan haka yake. To duk dai lamarin tsaron su ne suka ƙi cinyewa, yasa kuma shugaban ƙasa yayi wancan gani da su jami'an tsaro, wanda a wannan ganawa ta su kasan akwai zarge-zarge kala-kala da suka rika fitowa daga bakunan ƴan ƙasa. Tunda sakamakon wannan zama, wasu ma suna zargin kiraye-kiraye da aka rika yi ga shugaban ƙasa ya sabunta su kansu waɗannan jami'ai na ɓangaren abin da ya shafi harkar tsaro. Shine ijanyo aka yi zaman.
Kuma ka san har kai har ma da matakin da ya kai ita kanta majalisar dattawa, shi kansa shugaban marasa rinjaye na ita majalisar yake tashi yake faɗa irin halin da ƙasar da take ciki, da kuma abin da yake cewa ya bashi mamaki na yadda kalaman da shugaban ƙasa
yake. Shugaban ƙasa kana yi kwamandan tsaro na ƙasa, kuma
kake cewa baka san yadda malamar ƙasa lamuran yawa, har yake nema da yake kira da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kamata yayi aje aiki.
To shi dai wannan ganawa da shugaban ƙasa da waɗannan jami'ai na tsaro da ake zargin cewar watakila za a san matsayinsu ne tunda ana raɗaɗin zai canja su, shi kansa mai ba shugaban ƙasa shawara ɗin kar harkar tsaron nan ya fito, ya ce babu wannan zance. Kawai dai an tattauna ne kan al'amuran da suka shafi tsaron ƙasar da kuma inda za a yi a kamo bakin zaren. To amma kuma kullum irin wannan zama a dama kamar inda muka ce yinsa ake yi amma kamar inda wasu ke cewa ne ana maganin kaba kai na da dukunbara ko mun nemi masana siyasa ta tattalin arziki wanda in baka manta ba akwai tattauna da muka da Amanullahi Ahmad Muhammad
ka san yana daya daga cikin waɗanda suke bibiyar yadda al'amura yake wakana musamman akan siyasar tattalin arziki kuma kaga abu ne da yake tafiya dan jummai da
dan juma da dan jummai ware da gaske
batun harkar tsaro da kuma tattalin arziki
ai to ai ya ce ya danganta ma halin da ake cikin ne da tsananin talauci da muke ciki a wannan kasar ya ce duk kasar da take da dumbin matalauta da al'umma ta basu samu sa'ida ta fuskar abin da ya shafi mulki da ake musu ba to babu yadda za a karaba ta da matsaloli irin na tsaro
duk kasar da take tsaya cewa kuma take talaucewa to sai ka ga rashin tsaro dan uwa ya karu wannan da dan juma ne da dan jummai amma duk kasar da take arziki take warwala to sai ka ga sha'anin tsaronta ba ta da security challenges kamar kasar da take tsaya take talaucewa
ka fahimta talauci shine yake kara janyo tabarbarwar lamarin tsaro
kwarai da gaske in ka duba a shekara 5 din nan ko kuma shekara 4 da akai ana wannan mulkin duk abin da ake cewa economic policy ko tsare-tsaren tattalin arziki ba guda daya wanda gwamnati ta fito da shi wanda zai kai kasar tudun na tsira yanzu in ka duba bangaren wuta dan uwa a shekara kudu ba a kara maka megawatts 500 ba amma a shekara kudin nan an kara maka kudin wuta so uku in ka duba a shekara kudu an maka devaluation na naira in ka duba a shekara kudin mutum sama da miliyan 30 sun rasa abin yi in ka duba yanzu baki daya magana kulle boda din nan da aka kulle boda din nan yanzu watannin nan tsaron karuwa yi ko kuma dada tabarbarewa yi saka rashin tsaro dada tabarbarewa yi amma suna cewa a'a an kulle boda ba suna fada wa shugaban kasa abinda yake so yaji
amma kuma gwamnatin ai tana ba da uzurin cewa an samu sauki na shigo da makamai waɗanda da su ake amfani ake wannan tashin tashina
to ina sauki ina fada maka karka duba sati biyu da suka wuce fa sarki na yanka sarkin Potiskum aka tare shi a tsakanin jaji a jajin nan nan muke da command and staff college sojoji dan uwa a Kaduna nan muke da one division na Nigerian Army a Kaduna nan muke da school na infantry akai awa biyu ana harbi ba wanda yace cikan ka sai da aka kashe mutum hudu a ciki sannan aka kore mutum 150 cikin daji har yau ba a zama mai fitin su ba ma an karbo su ba a karbo su ba Allahu a'lamu dan uwa
kenan wannan yanayin da ake ciki duk shine yake da nasaba da wata kil halin yunwa da wannan fatara da kake magana
of course dirin ta ka takurawa mutane kuma musamman zaka ga kashi kusan 60 ko 70 ba in yanzu na population din mu percentage din samari ne ka fasu babu abin yi kamar yadda Bature yake faɗa an idle mind is a devil's workshop saboda haka ka duba ɗan yahu din kuma ka duba wanda ake kiyama su a kidnapping din zaka ga ba wanda shekara 30
to ai waɗannan masu ruwa da tsaki a bangaren tsaron nan ana ganin irin ganawa ma da shugaban Najeriya yake da su baka jin wata kil su ne wata kil matsalar daga bangaren take ba shi shugaban kasa yana iya kokarin sa
shi shugaban kasa shine commander in chief duk abin da ka sani yana karewa ne akan teburin shugaban kasa yanzu cewa yake yana mamaki bai san rashin tsaron ya kai tabarbarewa haka ba to kaga zaka ga kullun abin da muke fada bai da mashawarta bai da mahukunta akasari wanda suke gindin shugaban kasa kasar bata gaban su da kuma al'umma kasar dan uwa
to ina mafita
ai mafita shine a dawo ai adalci dillan da aka zo za ai adalci to kasa za ta dauki city dan uwa
wannan irin adalci
yau kowanne mutum ya san matsayin sa amma ba yadda za a zo ai ba kasa ya zama na wadansu kalilan wanda ba su mu mutum 2000 ba su kullun suke arziki mutum miliyan 200 kuma suna cikin talauci suke cikin musiba to ina za a zo na lafiya
Comrade Amanullah Ahmad Muhammad kenan ko dan watan da yanzu yayi retire zamu ce daga honorable
wanda ya koma gogormaya ya koma gogormaya da kalamai na jarabawa
yawa tunda kokari ake a haska wasu kansu a gwamnati irin nauyin da yake yuyan su domin su ga yanda za su yi su sauki
to ba iya shi kadai ba akwai irin su Sheikh Badruddin
ka san tsohon dan takara ne
kware da gaske
karkashin jam'iyyar GPN mai takon hannu
wannan hakiki ka san sun zo sun hade da gwamnatin Gambija
eh sun yi ya za a ce hadin Gambija ko
sun yi
kawance to dan waccan jam'iyyar da dan waccan to yau kuma ya shigo ne bayan taya murna da jaje ga waɗanda suka yi takara
na'am wannan na zabe na cike gurbi
da cike gurbi da aka yi a nan a jihar Kano ba
to kaga ai shi ma ya ƙara jaddada kira ne ga shugaban ƙasa cewa lalle fa ya dauki shawarwarin da ake bashi kan abin da ya shafi waɗannan jami'ai na tsaro ko kuma masu ruwa da tsaki kan hukumomin tsaron ƙasar nan
a madadina da tsofin ƴaƴan jam'iyyar GPN wanda suka zama jam'iyyar APC mu ce dukkan ƴan takarkaran mu da suka samu nasara a wannan zabe da aka yi na cika gurbi Allah ya ba su nasara Allah ya sa su mulki daidai da bukatun al'umma zan yi amfani da wannan dama na ba wa dan majalisa kofa wanda Allah bai bashi sa'a ba yayi hakuri ya rungumi kaddara kuma shawara da zan bashi a matsayina da dan uwansa ya koma ga Allah abinda kaga cewa kana yi ba a samun nasara sai ka duba menene baka wannan matsalar ya za ka gyara tsakaninka da ubangijinka wanda za a samu nasara a wannan bangare ha kuma dan yi amfani da wannan dama na gode wa ƴan majalisu na Najeriya yadda suka fito suka ce ya kamata shugaban kasa ya canza waɗannan shugabannin damara da muke da su a Najeriya gaskiyar magana wannan magana ce ta gaskiya mai girma shugaban kasa ya kamata kai amfani da wannan dama ka ji shawara waɗannan abokan aiki naka domin gaskiya suke gaya maka babu yadda za ya kasance cewa dan ana gaya maka gaskiya kuma daga ganin cewa kamar kiyayya ce ba haka bane ba waɗannan shugabanni na bangaren tsaro babu abin da suka mana a Najeriya ya kamata idan sun mana wani abu a kawo su majalisa su zo su nuna cewa me suka mana al'ummar Najeriya aka amfana tunda kawo mulki hayyo ba daina kashe rayuka ba tunda kawo mulki hayyo ba daina kidnapping ba me ake so mutane su ya kamata gaskiyar magana idan waɗannan idan ba su shirye aiki ga ƴan Najeriya ba ko su suwaye ko mun daurin gidan da suke da su a kwashe su a kawo mana waɗanda a shirye suke da su ba ƴan Najeriya gudunmawa 100% abinda ka iya a ganshi a fili shine abinda muke bukata kai namu ne muna son ka mun ji muna son ka amma magana ta gaskiya kai maganin harkar tsaro a Najeriya
Sheikh Badruddin Kano kenan tsohon dan takara a karkashin jam'iyyar GFN mai tafin
hannu to mu tafi tafa'a da mu
gangaro jihar Kano ko
sai mu gangaro jihar Kano tunda daman shi ma ai kaga kan siyasar jihar Kano wata kili
ya fi karfi a jihar Kano tunda ai nan ne inda yake kuma nan ne mata takara
to ka san jihar Kano siyasar da tafi daukar hankali shine abin da ya shafi tsakanin alakar Gandujiya da Konkwasiya to kullun ana ganin cewar ga yadda dabi yake kasancewa da salon siyasar da ake tafiyarwa waɗannan suna ganin wannan ba su iya ba wannan suna ganin aiko ne kuka janyo ba ku iya ba kuma da sauransu
duba da da duk a tare suke a guri guda
so sai mako to Shehu Isa Direba ya ƙara zuwa
Shehu ya zo ne yana cewa managartan ayyuka da shi gwamnatin Gandujiya take yi wa Kanawa yasa nan gaba kaɗan dole a shafe babin tarihin Konkwasiya
duba da yanda yanzu mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano Malam Usman Alhaji yana daular Larabawa wanda aka fi sani da Dubai yana ganawa da wasu manyan kamfaninnuka waɗanda za su zo nan jihar Kano wannan daular hotel da muke da ita su mai da ita babban hotel wanda ake kira five star hotel wanda gwamnatin jihar Kano kudaden da ake kashewa a hotel kudaden da baki suke zuwa jihar Kano tunda santa ce ta cinikayya gwamnatin Kano za ta samu kudin shiga a madadin wannan
amma ina ka ji labarin
yo aini ina tare da Malam Alhaji Usman Alhaji kuma uwa
mai magana da yawansa ne kai
uwa uba Malam dan kwarano abinda yafi daukan hankali na ya kun furge al'umma jihar Kano shine samar da wani company bayan wancan da makan akwai kuma wani company da suka nuna sha'awa su cewa su ma za su zo jihar Kano domin su samu akwai wasu ma'adanai a nan wajen hanyar Dambatta wanda muna da su a nan jihar Kano za su sarrafa su su mai da su glasai waɗanda glasan nan za su rinka amfani da hasken rana wannan shi ma ba karamin ci gaba ba na farko za a samu da ma'aikata za a rage rashin aikin yi a jihar Kano ga matasa sannan kuma jihar Kano za ta ƙara bunƙasa
to duk waɗannan matsalolin da kake faɗa dama ana ganin ai gwamnatin Gandujiya ita ce ta assasa su
aha gwamnatin Gandujiya na ga ma duk Afirka ba wata jiha da ta yi aikin da gwamnatin Gandujiya
amma kuma da tazo an ce ta kashe duk wasu manufofi na ciyar da al'umma gaba irin waɗannan da ka lissafa
gwamnatin da take da mai girma sakataren gwamnati Alhaji Usman Alhaji wanda kwakwalwarsa abin da yake samu wa jihar Kano ina tabbatar maka wannan mutumin shi kaɗai tamkar da dubu ne kuma
amma sabanin haka aka ji kana faɗa lokacin da kake yaba injiniya Konkwasan fa ba
ayo ai ni ban ce maka injiniya Konkwasan bai da abin alkhairi ba ko bai da abin sharri amma me aka ce ko a lahira ana auna alherin mutun ne da sharrin sa sharrin Konkwasiya yafi alherin ta jigajigan mutanen da nake ga maka za a karba a cikin Konkwasiya wallahi dan Konkwasiya daga ranar da wannan abin ya fashe urun kos karshe muna godewa mai girma gwamna da shi da sakataren gwamnati nada mai girma babban yayan mu Alhaji Girin Muhammad wanda da SA ne a cabinet office yanzu ya koma babban advisor
haka fa Shehu Isa Direba
dan siyasa a nan Kano
dan siyasa na Gandujiya
kuma kwamare shi ma ya ce wai kwamare ne
aha ba ta yaya
to dai mun san lokacin da ya fara gwagwarmaya ba shi ma ko da yake ya ce wai shugaban wata wai kungiya ko masu idan Allah
au masu idan Allah ne to Allah ya sa dan Allah ne
amin
akwai irin su Kabiru BBC da Allah
shi ma yana ɗaya daga cikin hadiman ita wannan gwamnati ta gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje
kaga ya zo ne yana cewa dole su yi godiya ga duk waɗanda suka bawo gwamnatin Gandujiya gudunmawa tare kuma da haska cewa lalle fa a yanzu babu wani sabani tsakanin gwamnatin da kuma Alhaji Baba Sharubutu kamar yadda waɗansu ke zargi
Baba Sha rubutu ba dan siyasa bane. Magana muke ta wanda yake taimakon al'umma. Domin mu ƴan karamar hukumar Dala ne mun san irin hidimar da yake wa mutane. Kuma mu a matsayin mu na ƴan siyasa wanda da mu aka fara harkan nan ta mai girma gwamna har aka shiga zaben nan mun san irin soyayya da taimakon da ya bayar akan nasarar wannan zabe.
Wace irin taimako da soyayya ne?
To ai mu da muke ƴan Dala mu muka san me yayi. Ai ba daidai bane mu fito muna cewa yayi kaza yayi kaza. Kai ka san in ka ji magana a baki na akwai gaskiya.
Amma shikenan idan yayi abu wanda ya sa ka'ida shikenan saboda ya taimaki gwamnati sai a kawo da ido
to ai mu abinda muka ce dama gwamnati ta kira shi su zauna kuma alhamdulillah jiya sun zauna da mai girma MD sun fahimci juna so da ka duk wanda yake tunanin ko rigima ake ko wani abu ba wannan magana bace kai ka sani duk mutumin da yake son jam'iyyar APC da gwamna muna son shi zamu bashi gudunmu a duk inda ya tsinci kansa so da ka ina godiya ga MD
kuma ba daidai ba sai ku kawo da
Allah ka manta da wannan magana Adamu muna fatan MD a matsayin ka na gogagge wanda yake son ci gaban jihar Kano in ka ji an yi kuka to ka rinka kira kamar yanda kai wannan kiran a zauna a fahimci juna
yanzu da aka fahimta me matsayar da aka cimma
wannan kuma sai ka je ka nubja ka samu PRO ya gaya maka ni abinda na
zo kake magana akai
na zo ne na fadi jin dadi na domin na san matsayar da aka tsayar to da haka muna godiya ni Kabiru BBC Dala daga nan har ranar da zan tafi lahira ba wani mutum da nake tunanin zai taimake ni ko ya hana Allah ya min wani abu kuma duk abinda na san zai zo da maslaha abinda yake gaban mu shine a samu maslaha muna kishin gwamnatin muna fatan gwamnatin ta cigaba da samun masoya irin su Baba Sha Rubutu kuma shi kansa Alhaji Mansur Soja Gommaja ina masa godiya bisa kalmomin da na maslaha shi kansa Alhassan Gommaja ina gode masa fatan gwamnatin mu za ta cigaba da saurara irin mu in mun ga matsala ko nasara a saurara
dan siyasa Kabiru BBC Dala
sarkin yaki
sarkin yaki
na gamayyar
kungiyoyi kuma sarkin yakin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje
wannan haka yake to tafi Adamu
matsala ka jihar Jigawa ko
akwai Faisal Jazuli ka zaura daga wannan yanki
yazo yana godiya da gwamnatin a shugaban kasa Muhammadu Buhari musamman karkashin ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Adamu inda har yake ganin a jagorancin Dr. Ado Khalid shugaban hukumar samar da kogunan hadi da jama'ari yana ɗaya daga cikin guraren da dole ya kamata su jinjina gwamnatin akai
muna godiya da fatan alkhairi da irin abubuwan da hadin jama'a da take yi na kawo ci gaba garkashin jagorancin Dr. Ado Khalid Abdullahi Marjan Director na hadin jama'a Riba Basin Development Authority
kace wai ana ta samun koma baya karkashin ita ma'aikatar albarkatun ruwan da kuma ita kanta hadin jama'a na gaza sauke nauyin da al'umma suka dora ita wannan gwamnati
duk wanda kaji ya ce ya gaza sai je tabbatar maka je ya gano sannan ya tabbatar da an gaza ko ba a gaza ba mu wannan gano ne ba jiyo ba wani samu ba kuma wannan mu muka ga ayyukan alkhairin da wannan ma'aikata take ta hadin jama'a karkashin Dr. Ado Khalid Abdullahi bisa yakini da kwarin gwiwa da yake samu Dr. Ado Khalid da gurin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan ruwa da albarkatu injiniya Suleiman Hussein Adamu Kadore da injiniya Suleiman Hussein Adamu Kadore da Dr. Ado Khalid Abdullahi daktar da injiniya suka hadu suke ayyukan ci gaba na al'umma wanda za su mura
da can me yasa ba ku fito kun fadi irin waɗannan abubuwa ba sai yanzu da ake ganin kamar lokaci yana nema hakuri
yanzu lokaci ne kawai mu zo mu bayyana masa dama ai suna ayyukan alkhairi
ka kalubalantar su da ka dinga yi a baya fa
kin kaga an kalubalanci mutum kuskure ake son ya gyara kuma suka muka tabbatar da kulakuran da suke sun gyara sannan muka je muka ga ayyukan da suka yi muka zo muna fadi san duk cikin su duk wanda ga bade kowa yi a Najeriya san mu Faisal Jazuli Kaure ba wanda zamu zo dan bukata san mu rinka ƙarya akan sa ko dan mu kare sa duk cikin su ba wanda nake maula illa iyaka an sun yi abun alkhairi ne mu zo mu fada idan da gyara ko kuskure mu ba su shawara minista hika hin mai na girma mai na dauka shawara ta hisa ga idan abubuwan alkhairi ya taso a wannan ma'aikatar muke zuwa mu fadi hade jama'a da duk chat din da ke Najeriya Riba Basin din ta ba inda yake hade jama'a Riba Basin
karkashin kai ka san Allah ka san duka duk
na wannan naje na gani ne kuma ministan da kansa ya fada shugaban kasa Muhammadu Buhari hiye gode wa Dr. Ado Khalid
ya gaza shi ministan kenan
ya hausa ya gaza ai da karfin guwa sa da
yake iya kawai hadin jama'a da shi take aiki
ya yaba mata na ga maka shugaban kasa fa da kan yayi ba wannan makaikata ta hadin jama'a wannan dalilin fa yasa AB Zaria ta ba Dr. Ado Khalid Abdullahi takardar girmamawa ta bai a wodin
ma shi ministan da kazo kake ta irin wannan kwakwazo wasu dama fa suna kishin yana da bukata a jigawa
ran sarki sabon shafi ne inda wanda yake da bukata ani ne din Najeriya zan zo in yi magana akan minista magana mu ta kare ganduje dan takarar shugaban kasa Muhammad Abba dan batta dan takarar rep mako da
to Faisal Jazuli ka zaura kenan dan siyasa ne shi ma daga
jihar Jigawa
to Safiyanu Ibrahim fa
yana godiya ne ga kansulan mazabar Tudun Murtala honorable Sale Komanda wanda kuma shike zaman kakakin majalisar kansulalolin
karamar hukumar Nasarawa kasan kwanakin baya ne yayi abin da a turance ake cewa empowerment ya tallafawa dai jama'ar yankin sa
gashi dai kowa idansa ya gane masa irin tallafin da ya ba al'ummar Tudun Murtala
tallafi to ta fuska
tunda ake a Tudun Murtala ba a taba wani kansila wanda ya mana wani aiki sama da Sale Komanda ba yanzu in ka duba ga shinkafa ana rabawa mutane ga wani dan karerar generator da ya dauka ya ba babban malamin mu kyauta saboda a ci gaba da karantar da alkur'ani mai girma eh daman duk wanda kaga yana aiki a matsayin sa na dan siyasa bukata ce mana ni kira na ma gare shi shi Sala Commander gaskiya matsayin sa ya wuce na councilor saboda ayyukan da yake yi ba na councilori bane kuma ina kira da councilolin duka jihar Kano su koyi da ayyukan Sala Commander tudun mutala mu al'ummar mazaban mu ta tudun mutala ruwa ta sha musamman ma tunda ni ina tafiyar Sala Commander ai ya kwantar da hankalin sa duk abin da yake nema insha Allah zai same shi
Malam Safiyanu Ibrahim kenan daga tudun mutala a Nasarawa ko
to dama dan uwa yanzu councilori suna irin wannan abu
shine dai wata kila to kaga kenan councilor da baya yi a wani yankin za iya cewa shine bai damu da jama'ar sa ba ko ku a'a shine ba a bawa kudin ba aka fasanna cikin birnin
gaskiya ne kuma ka san ko dan yaya ne in aka dan tallafa din al'umma suka
ana rage rabi ai madama dai an samu wani kai a wani yanayi kaga ai karamar hukumar motsinta shine yake rage talauci yaduwar sa a cikin al'umma to kuma sai aka tsince kai a yanayin da ana ganin kamar gwamnati ni sai shake kananan hukumomi ba sa wani motsi
to da fatan dai su councilori za ku yi koyi da shi honorable Sala Commander
mu je ga kungiyar APC Media Forum
a karkashin jagorancin Habibu inda ba mai yangu-yangu na Gandujiya
ziyara suka je suka kai ga
Professor Balarabe Jakada shugaban kwalejin nazarin harkokin addinin musulunci wato
Legako a yayin wannan ziyara Silake Fage yayi jawabi Adamu
har ma kuma yake yabawa da irin aikace-aikacen da gwamnatin gwamnati Ganduje take aiwatarwa da ma shi kansa professor
ta bangaren ilimi ba
wannan makarantar da Afirka ba mai irinta a nan Kano duk wani alƙali a nan Kano da duk wani lawyer a nan Kano in ka dauka kwanansu zaga da kan ya taso bayan haka in an ce ilimi to gashi nan NCE suke yi NCE gashi nan barkata har da yaran mu a nan Kano saboda haka shekara muna matukar farin ciki ne karbe mu kuma ina so mu ga muku ɗan radio ɗan wana cewa duk lokacin da zaka tashi kai magana a radio ina tabbatar maka sun guro harkar Jakada mai girma Jakada Allah ya taimake ka register ka mutumin kirki mai kula da ruwan mutumin kirki to me za mu ci a nan kuma ina so ku gane shi Jakada da kike gani wallahi ko kai jikan dictionary ne in an zo zancen turanci ina tabbatar mu an gama muna godiya ga ɗan wato Zaragoza saboda su kwakwasi a namar su zara goza irin buga su da kasar da muka yi saboda haka an na so ga muku zakara ba karamin wadansu siyasa ba
to rufe bakin Silake Fage
shi ma wanda suka kai wa ziyara professor Balarabe Jakada
na'am ya magantu ko
tun daga lokacin da muka karbi takardar ku ta neman damar za ku kawo mana ziyara muka girmama wannan takarda domin mun san matsayin ku mun san irin gudunmawarku da kuka bawa kafuwar gwamnatin nan tamu san irin gudunmawar da kuke bayarwa yau da gobe duk wanda ya kwana ya tashi a jihar nan tamu ba ma a jihar kanan nan ba hatta rago jihohin mu da daman gaske har ma ka shallake ma ka tafi wasu daga cikin kasashe ma da suke makotaka da mu waɗanda suke sauraron radio da kafar yaɗa labarai ya san irin gudunmawar da kuke bayarwa ina daukan wannan dama in sake jinjina muku in sake muku godiya irin gudunmawa da kuke bayarwa wajen gudanar demokradiya
Professor Balarabe Jakada kenan shugaban kwalejin nazarin harkokin addinin musulunci wato Legal
da kenan Kano
nan Kano to dan uwa kafin mu sallama zamu amfani da wannan daman domin mu taya wasu daga cikin abokanan hurda wannan a teburi na kowanne gauta murnar samun mukamai da suka samu farawa da Comrade Aliu mai kasuwa Rano wanda gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bashi makamin babban mai taimaka masa akan harkokin dalibai sai kuma Comrade Ahmad Dauda Lawan wanda shi ma gwamna ya nada shi akan harkokin cigaban al'umma muna amfani da wannan dama muna addu'ar Allah ya dafa
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
tun sararo duka abinda ya sauka kenan cikin shirin na kowanne gauta amma da Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki musamman shi Adam Suleiman da muka gabatar da shirin tare sai Salisu Bafayo da Khalid Shettima Ibrahim Isaac dan uwar sunana nake fatan zamu yi hutun karshen mako lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh